Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 15 ga watan Yuni na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoton tattaunawar da mukaddashin shugaban Najeriya ya yi mai Asim Osinbajo yayi da shugabannin kabilar Ibo har ila yau game da tattaunawar ta mukaddashin shugaban kasar da shugabannin kabilar ta Ibo Nasir Adamu Elhikaya ya tattauna da wasu dattawa don jin yadda za a magance matsalar kalaman batanci da ka iya tada husuma ko kuma ma raba kan kasa kuma akan haka muke son jin ra'ayoyinku ta yaya za a magance kalaman batanci ga juna lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa da farko za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadan amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum A yau Alhamis ɗan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'a kan kakaba ƙarin takunkumi akan ƙasar Rasha lamarin da yanzu zai zama mai wuya shugaban Donald Trump ya sassautawa kuma Moscow takunkumin ɗan majalisa 98 ne suka amince da ƙarin takunkumin yayin da wasu biyu suka ki amincewa wannan ƙarin takunkumi wanda aksarin ɗan majalisar suka amince da shi ya kaikaici fannin leƙen asirin ƙasar ta Rasha ne da bangaren samar da wutar lantarki da kudade da kuma safarin makamai da kasar Tarasha ke yi zuwa filin daga a Syria. Matsayin da majalisar dokokin ta Amurka ta dauka ta hada hadda kara wa majalisar karfin fada aji ko da fada ta White House ta nemi sassauta takunkumin a bayan gwamnatin ta shugaba Trump ta duba yiwuwar maidawa Rasha wani gidanta da Amurka ta karbe a lokacin mulkin tsohon shugaba Barack Obama a wani yunkuri da Trump ke yi na ganin an kyautata dangantaka da Rasha.
Wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar Turai ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa kuma mafi yawansu mata wajen kai harhare. A bara, ƴan sandan Turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi ƴan ta'adda ne, adadin da ya ninka wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu, inda kuma aka samu ƙarin har mutum 395. A cewar rahoton daga cikin wannan adadi da aka kama kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba sannan cikin kowane mutum hudu ana samun mace guda rahoton ya ƙara da cewa wata babbar barazana ita ce mayakan da ke komawa Turai daga Syria da Iraki inda hukumomi ke tsoron kada su kwaikwayi yadda ake amfani da dan karamin jirgi mara matuki wajen tada bam kamar yadda ake gani a kasashen da suka baro Saboda haka a wani mataki na ganin dakile barazanar hukumomin nahiyar Turai sun ce akwai buƙatar a karfafa rarraba bayanan sirri akan iyakokin kasashen yankin nan da shekaru masu zuwa.
Labarin nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Washington sun bada takardar izinin kama wasu mutane 14 ciki har da wasu jami'an tsaron ƙasar Turkiyya saboda zargin sun ci zarafin masu zanga-zanga a kofar ofishin jakadancin Turkiyya a lokacin wata ziyara da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya kawo fada White House a watan da ya gabata. 13 daga cikin mutanen da ake nema biyu ‘yan ƙasar Canada ne sannan sauran duk ‘yan ƙasar Turkiyya ne. A jiya Laraba an kama mutum biyu inda ‘yan sandan suka faɗa a wata sanarwa cewa an kama Sinan Narin a Virginia inda za a tuhume ta da laifin kai mummunan duka. Sannan an kama Ayub Yildirim a New Jersey inda za a tuhume shi da laifin kai dukan da ya kai ga jin mummunan rauni. Wannan arangama ta sa dangantakar Amurka da Turkiyya ta yi tsamari lamarin da ya sa hukumomin Washington suka nuna matuƙar damuwarsu. Akalla mutum 11 suka jikkata a arangamar da ‘yan sandan Washington suka kwatanta a matsayin mummunan hari.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ɗan majalisa Steve Scalise wanda ɗan bindiga ya harba yana cikin tsaka mai wuya yayin da yake ƙoƙarin murmurewa daga harbin shi da aka yi jiya Laraba. Bayan wani hari na bazata da aka kai wa ‘yan majalisar jam’iyyar Republican a lokacin suna atisayen wasan baseball a wajen Washington. Shugaba Trump wanda ya ziyarci Scalise a asibiti da yake jinya a Washington, jim kaɗan bayan harbin ya ce yana da ƙwarin gwiwar zai samu sauƙi. dan majalisar ya kasance a cikin mawuyacin hali bayan wani aiki da aka yi masa lamarin da ya sa likitoci suka fada a wata sanarwa cewa zai buƙaci wani aikin karo na biyu a matsayin sa na kasancewar mai tsawatarwa bangaren masu rinjaye Scalise shine mutum na uku cikin jerin mutanen dake da ƙarfin ikon fada a ji a majalisar wakilan Amurka James Hoskinson wato dan bindigar da ya kai harin mai shekaru 66 ya fito ne daga birnin Belleville na jihar Illinois ya kuma rasa ransa bayan musayar wuta da suka yi da ƴan sanda a lokacin da ya kai harin Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin makallashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya tattauna da shugabannin kabilar Ibo ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton
Mukaddashin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya baiwa al'ummar Ibo tabbacin cewa gwamnatin Najeriya za ta dauki duk matakin da ya kamata domin kawar da tsoro da fargaba akan kowace irin barazana da za ta fito daga kowane bangare na Najeriya wanda zai kai ga ta da zaune tsaye ko kuma cin zarafin waɗansu al'umma ko rukunin mutane da ke zaune a waɗansu sassan kasar wanda ba na haihuwarsu ba Mukaddashin shugaban kasar dai yana wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin al'ummar Ibo wanda ya biyo bayan irin wannan taron da ya da dattawa da wakilan ɗan arewacin Najeriya a fadar gwamnati domin yin shawara akan matakan da ya kamata a ɗauka a kawo zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar Najeriya ba tare da barazana daga kowane ɓangare na ƙasar ba gwamnan jihar Ibo David Umahi na ɗaya da cikin gwamnonin al'ummar Ibo da suka halarci taro da mukaddashin shugaban ƙasar yana mai cewa sakon da zai kai ma masu fafutukar samar da Biafra daga Najeriya shine
Agitation. Even you agitate. Sometimes your wife agitates in the home. You know that the feeding money is not enough. So is the right a fundamental right? So, but is the manner in which you go about it?
Yes, you kuana the hake yai papatika to amapa ayi papatika bisa ga kaida da sulhu da hanyar zaman lafiya. Ina mai cewa aiko a gida akan yi papatika tsakanin ka da uwar gida akan cewar kudin abinci baya isa. Wannan ba zai hana ayi maganar ba, amma ta hanyar da aka bi na yin wannan fafutukar zai iya kawo sauyi akan zaman lafiya ko kuma ta da zaune tsaye amma a zahiri yana mai bada tabbacin cewa duk matsalolin da ke gaba ba abubuwa ne da za a iya kasa warware su ba inji gwamna Ibonyi David Umahi a tattauna da yayin da manema labaru a fadar gwamnati bayan da aka kammala ganawa tsakanin mukaddashin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo da al'ummar Ibo da suka halarci ganawar ga dukkan alamu za a iya cewa wannan fafutukar da ake yi a arewacin Najeriya da kuma kudu maso gabacin Najeriya wato na al'ummar arewa da kuma al'ummar Ibo bai irin tasirin da masu fafutukar ke fatan ya yi tasiri ba ana samun rukunai ko kungiyoyi daban-daban daga kowane bangare suna fitowa da bayanai masu yin suka akan masu fafutukar na raba Najeriya. Alal misali, wata kungiyar makiyaya da masu cinikayya ta 'yan arewacin Najeriya amma mazauna kudu maso gabacin kasar sun fitar da sanarwa suna tur da Allah wadare da 'yan arewacin kasar da ke fafutukar koro 'yan al'ummar Ibo daga arewacin Najeriya zuwa kasar su. Yayin da kuma kungiyoyin 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya ke yin tur da Allah wadare da duk abin da zai iya kawo tabbatar Biafra wanda zai kai ga raba Najeriya musamman idan aka yi la'akari da dimbin kasuwanci da arzikin da 'yan al'ummar Ibo ke da shi a arewacin kasar a yanzu dai ana sa rai a ga irin tasirin da wannan taro da mukaddashin shugaban zai yi a ranar 21 ga wannan wata da rukunan jama'ar kasar daban-daban domin duba hanyoyin da za a yi amfani da su da kuma hikimomi na tabbatar da an kawo ƙarshen kace nacin da ke gudana a cikin kasar mai iya kawo fitina da tashin hankali tsakanin al'umma Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla Umar Faruk Musa har ila yau dai a Najeriya Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo mana ra'ayin wasu dattawa kan yadda za a magance munanan kalamai ga juna. Nasiru gare ka.
Saman da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da wasu zababbun dattawan arewa na karfafa jan kunne ga wasu masu da'awar kafa kasar Biafra da kamfurta bakakin maganganu da zayyana Najeriya ma da gandun adana dabbobi.
Wars between brothers and sisters.
Mukaddashin shugaban ya ce ya zama wajibi a dakatar da irin wannan dabi'ar, kuma zaman Najeriya dunkulalliyar kasa shine mafi a'ala. Hatta mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Koramadu da ake ganin tamkar yana saurarawa masu neman biya fara, ya fito karara ya ce ba malukin da ya isa wargaza Najeriya. Ga matsayin gwamnatin Najeriya ta bakin ministan Shari'a Abubakar Malami.
Saboda haka ba mu'amala bace da muke dibi akan da madubi irin na yanki ko na bangare, a'a mu'amala ce ke bance da muke dibi ta huskar doka mai doka ta tanada. Cin doka ta ba ko ne dan Najeriya dama na zama wurin da yake so a lokacin da yake so a cikin yanayin da yake so ko bata bashi ba. Idan bai doka ta bada wannan dama to haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar da doka da oda kuma abinda za ta yi kenan a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali.
Ga kuma ra'ayin wasu dattawa Abuja kan wannan batun.
To sunana Suleiman Abdullahi. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a kasan nan Allah ya zauna da mu lahiya kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu Allah samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasan nan amma fa muna kuma cikin matsala. Allah shi mana magani.
Shine Imam Muhammad Isa Imam Azman era 11 Abuja.
A yanzu a kudu ina tabbatar maka babu wani mutumin da yake da gida na miliyan na miliyan 100 ko kuma da dukiya jarin sa na miliyan 100 a can wajajen su dan arewa ban yi tsammanin akwai ba. Amma idan akwai duk Allah ya dauki microphone ya shiga cikin gidan radio ya gaya mana cewa shi yana da jari na miliyan 100 amma su na samu labari a gurin wani suci an ce suna da dukiya su ta kai trillion 4 a arewa. Amma duk da haka kaga ba mu damu ba. Wulakancin da muke sha hakurin da muka saba yi da su tun da can kuma zamu ci gaba da yi hakuri tare da su har Allah ya kawo ƙarshen tsakaninmu da su. Na sani insha Allah mu ne a sama.
Irin dai mafi inganci shine kowa ya mayar da wuka kube da kuma tsawatawa masu gudu su nemi tserewa inuwar su. Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya ba mu zaman lafiya. Yau akan haka muke son jin ra'ayoyinku akan yadda za a magance matsalar kalaman batanci da ka iya tada husuma ko kuma raba kan ƙasa. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar ta Salif Kaita.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Wa alaikumu salam, mun samu kira daga damaturwa ke magana?
Ta tare da Baba Gana mai yakuwa da matar da Rio tare da Najeriya.
To Baba Gana mai yakuwa, wace irin shawara zaka bayar kake da ita?
Gaskiya alhamdulillah mu shawarar namu duk abin da muke kira da kira kira da abokanan mu da kuma yayin mu. Saboda gaskiya ta sanar ta mu fara.
Hello? To da alamar wayar Baba Gana ta yanke, bari mu koma kuma Kaduna mu ji. Waye yake magana a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazir barka da yamma.
Wa alaikum assalam, barka ka dai, da wa nake magana?
Sunana Yawu Suleiman Daci, karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Yawu,
wannan batu ne da muhimmanci kwarai da gaske.
To madalla.
Najeriya dai uwa ɗaya take uba ɗaya. Kaman dai yanda aka ce kowa yana da daman ya je kowane fanni ya yi kasuwanci ko je ya nemo abinci. Kamar kamata mu maida hankali da ɗabbaka wannan abu. Amma ba za mu yarda a ce kudanci yau idan ɗan arewa ya je daidai da filin gini ba za a ba shi ba. Shagon nan ba za su ba shi ya yi ba, sa'in nan su suna da dukiya na arewa. Kuma su ana kallo suna taka ainihin dokokin ƙasar
nan ba tare da Mallam Yawu.
Babu yadda za a yi munan arewa mu yarda cewa za su ci gaba.
Mallam Yawu, Mallam Yawu, to shi
ƙasar ma in za ta rabu gwanta ma a raba ta kowa ya
kawo. A'a Mallam Yawu, ai abin da ake nema zaman lafiya ake so, zaman lafiya ake magana, ya za a yi a magance wannan matsalar? To masu saurare, abin da muke tattaunawa a yau shi ne dai kar a manta ta wace hanya za a bi a magance maganganun ɓatanci da ka iya jawo husuma ko kuma tashin hankali. Kuma raba kan ƙasa abinda muke son mu ji hanyar yanda za a zanna ce zubar mu je Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Wa alaikum assalam Mallam Ayuba, wace hanya kake ganin za a ba
ma abin da zai jawo ba za a raba ƙasa ba shine kowa jihar da yaje a bar shi ya zauna yayi kasuwancin sa, yayi karatun sa, yayi kiwon sa, yayi noman sa. Amma idan mutum ya je wani jiha aka tsangwame shi ko kuma aka kada masa hankali, to kaga wannan ba daidai bane.
To
yana da kyau kowa in yaje kowane jiha a bar shi ya zauna yayi kasuwancin sa, yayi kiwon sa, yayi kuma noman sa.
To madalla Mallam Ayuba, mun gode. Yanzu bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Da wa nake magana?
Naziru, barka da aiki, barka da yamma.
Ah, me radio da recorder?
Kuna alhamdulillah, Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, ina jinka.
To alhamdulillah, idan muka dauka kaga Mallam Naziru, su mutane ba su fahimci abin da ake nufi da raba ƙasa ba. Ita raba ƙasa daga garin ta fa a raba ƙasa da Bairo ko kuma a raba ƙasa a cikin office. Mu fatan da muke duk kokarin da za a san hanyar da za a biyo a zauna lafiya. Idan muka duba muka yawa ma ga Sudan ta Kudu da Sudan ta Arewa, menene ya faru? Kuma su wayannan gaske gekin magana biya fara din nan yara ne matasa wanda ban san ciwon kansu ba, shine kawai suke kawo irin wayannan abubuwan. Dan haka mu abin da muke fata, to muke mu gaba Hausa Kano ya je Ilugu an ba shi gida ya zauna ya saya da kudin shi, ya je Umma Ashe ya samu shago ya kasuwanci, haka in ya muri a jihar Kano kaga har shago gare shi, har kansila ake bashi, har sarauta suke bashi a jihar Kano.
To madalla, mun gode. To masu sauraro, kar a manta abinda muke magana a yau ba magana muke akan raba ƙasa ba, muna magana ne akan wace hanya za a bi a samar da yanda za a dinga magana cikin lumana, a hana maganganu na ɓatanci waɗanda za su jawo ko a raba ƙasa ko su tada husuma. Abinda muke magana akai kenan. Wane ne da Gombe yake magana?
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar Ladan, PSN wanda bai san arena jiya su daga nan Gombe.
To Mallam Abubakar Ladan,
magana raba ƙasar nan ba?
Ba magana raba ƙasa muke ba, Mallam Abubakar, ba magana raba ƙasa muke ba, muna magana ne akan ya za a magance maganganun ɓatanci da ake wa juna wanda za su iya jawo husuma. Shi ne abin da muke magana akai, ya za a samu abin da za a daina wannan. Da fatan ka fahimci tambayar.
Eh, na fahimta. To raba ƙasa ne, to ai su manyan namu da ƴan arewa su ne matsorata, su matsorata ne saboda haka.
Aminu wa alaikum assalam, wa ke magana?
Suleiman ke magana daga Moji, jihar Adamawa, Najeriya.
To Suleiman,
yawa tsawara muke so na bayar shi ne
na'am
hanyar su na kudu su mata su ya kudu nan yaran su nuna musu cewa mu idan ya idan mutanen mu na arewa suka je a ba su kudi su mata su yi shago kamar yadda mu ya ce ba su yi yaran su ke shago su ke sayen gidaje.
To madalla Mallam Suleiman, bari mu je jihar Enugu kuma. Wake magana daga jihar Enugu?
Sunana Ahmed.
Mallam Ahmed, barka da warhaka, menene ra'ayinka? Hello, kana nan Malam Ahmad? To da alamar wayarsa ta yanke. Kuma sauraro kar amanta dai za a yi kiran mu alamar tarawa 1-202-205-6555. Kuma abin da muke magana akai shine ta wace hanya za a shawo kan matsalar maganganu na batanci waɗanda ka iya jawo husuma ko kuma su jawo haka ma kan ƙasa ya rabu. Abin da muke tattaunawa akai kenan, kuma muke son mu ji ra'ayinku akai. Sai a bugo a gaya mana ra'ayi, a faɗa mana ra'ayi. Kar amanta number alama tarawa 1-202-205-6555. Wa alaikum salam. Wane ne mai kira daga Abuja?
Ibrahim ne daga Abuja, Ibrahim driver.
To Malam Ibrahim driver, me zaka ce?
Abin da zan ce ga mu da wannan raba kasa, mu muna son raba kasa saboda yamari suna muna wulakanci dai a kasan kudu.
Malam Ibrahim, ba maganar farba kasa ake ba, da kamar ba kwa sauraron me muke tattaunawa. Abin da tambayar anan shine wace hanya za a bi a magance maganganu na batanci da muke wa juna? Ta wani hanya za a bi a warware?
Mu masu son zaman lafiya ne mu a kasa.
Yawa, abin da nima nake son in ji kenan.
To amma mu muna yawan tafiyan kudu, suna mai da mu dabbobi, kana shiga kasan special, kana shiga ba za ka ga yamari ya nuna maka a wuya. Wode yanka ka mutu mai da mu kafe bane a kasa. To shi yasa gaskiya bu na damu mu inda muka raba kasa nan killa kowa da sayin cin zaman.
Babu wata hanya kenan da za a
sai ta wannan alamari ba. Maka kawai da raba kasan, raba kasan kawai mu zo na lafiya mu.
Shin Malam Ibrahim mun gode. Bari mu har yanzu dai muna Abuja ne. Wane ne Abuja?
Abu da Bagobiri, gwada Malam Mamma.
To Bagobiri, barka da warhaka.
To barka da.
Yawwa, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina ni ma mazauna a nan bara ne kusan shekara 40.
To.
Amma abinda ake so ana son a zauna lafiya. To a ja kunnan yaran mayan su, ja kunnan yaran su. A zauna lafiya ya kasance kowa in zo. Yanzu in kana can ka gaba ra'ayi ka samu shago, ko ka samu za ka zo su jira ka. Ba a ruwa aiki ka samu gida na ƙwarai dai ka zauna, ba wasu gidaje da zai ba, amma abin da ya kamata su ya kyautu su ko a koma ta hannun mayansu.
Na'am.
Bayan su ji amarin su ne, inda yana so a zauna lafiya.
To madalla, mun gode Bagobiri. Bari mu je kiran mu na ƙarshe daga Benue. Wa ke magana daga Benue?
Ahmadu Awar Umar, daga nan karamar hukumar suna daga Benue.
To Ahmadu, me za ka ce?
Ahmadu Wal.
Hello. Kana ji na? Eh, kamar wayar taka tana dan tsinkewa.
Eh, Muhammadu Awal Ufaro daga karamin hukumar kasina al'adar Benue.
To Muhammadu, menene ra'ayinka a gurguje?
To a gurguje ra'ayina a duk farko da waɗannan yaran da suka taso.
Na'am.
Eh, irin waɗannan neman raba kasa, raba kasa. Menene hana su manyan nasu tun farko da su musu sarawa sanda ya kan su da yake da duka yawa an ce su ma kowa ya fi hankalin.
To. To madalla Malam Muhammadu, anan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za a kira a bayyana ra'ayi, kuma gobe lokaci ne na bayyana ra'ayi, ba mu da wani cikakken tambaya. To ga tasirin watan azumin Ramadana.
Sunana Amina Ahmad, ina nan Bauchi da zama. To azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa, saboda a da can tuni nakan yi bacci da daddare, amma ganin farallan da ke cikin azumin watan wannan Ramadan din, nakan yi bacci kuma in tashi domin in nemi buƙatu na samu biya daga gurin Ubangiji. Ɓangaren lafiya kuma ashi nan dai ni ina cin abinci yanda ya kamata, ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai kan ya so ka ci ba. Idan na ci alhamdulillah kawai, ba na ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa, saboda lafiya na shi ne a gaba, kada in yi overfeeding kuma wani abu ma yanzu ya kasance.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karkashin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙara yawan tukuicinta har zuwa dala Amurka miliyan 25 ga duk wani mutum da ya bayar da bayanan da za su kai ga taimakawa wajen gano, kamawa da yanke hukunci akan shugaban ƙungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi. Mutumin wanda aka fi sani da sunaye irinsu Ibrahim Awad Ibrahim, Ala al-Badri da Abu Du'a. Al-Baghdadi shugaba ne na ƙungiyar 'yan ta'adda ISIL reshen ƙasar Iraki da yankin Levant, wanda kuma ake kira Daesh. Kare ƙasar Amurka da mutananta shine babban aikin gwamnatin Amurka, yadda aka ƙara ƙaimi wajen ɗaukan matakan ƙarfin soja domin yakar ISIL. Haka kuma Amurka ta ƙara dabaru da kayan aikin da take amfani da su wajen neman bayanai kan shugabannin ƙungiyar ISIL da tabbatar da gana an gurfanar da su a gaban shari'a. A watan Yuni shekara 2014, ƙungiyar ISIL ta kwace ikon wasu ɓangarori a Siriya da Iraki, ta kuma bayyana yankin a matsayin daular musulunci, ta kuma naɗa al-Baghdadi a matsayin shugabanta. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, ISIL ta samu bai'a daga wasu tsagerun ƙungiyoyi da wasu mutane masu tsoron ra'ayi a faɗin duniya, sannan kuma ta ƙarfafa gwiwar wasu wajen kai hare-haren ta'addanci akan Amurka. A ƙarƙashin shugabancin al-Baghdadi, ƙungiyar ISIL ta kashe dubban fararen hula a ƙasashen gabas ta tsakiya da wasu ƙasashe na daban, ciki har da kisan gillar da ta yi wa mutanen ƙasashen Jamus da Birtaniya da kuma Amurka. Haka kuma ƙungiyar ta kai hare-haren ta'addanci a sauran ƙasashen da ke wajen yankin da take kira daularta. A shekarar 2011, Amurka ta bayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya ƙarƙashin wata doka da ta yi. Haka kuma ya fuskanci takunkumi daga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin da suka shafi ƙungiyar Da'ish da Al-Qa'ida. A wancan lokacin, al-Baghdadi ne shugaban ƙungiyar Al-Qa'ida a Iraki, wadda kuma ta juye zuwa ƙungiyar ISIL. Idan kana da bayanai kan Abubakar al-Baghdadi, ka tuntuɓi ofishin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice ta hanyar aikawa da saƙon imel ta wannan adireshi: note-h@rewardforjustice.com, ko kuma ta wayar tarho a kan wannan lambar: 1-800-877-3927, ko kuma aika da wasiƙa zuwa Reward for Justice da ke nan Washington DC. Za a rufe asirin duk bayanan da aka bayar. Tun kafuwarsa a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya sama da mutane 80 tukuicin kuɗin da ya kai dala miliyan 125, mutanen da suka ba da bayanai da suka taimaka wajen kame 'yan ta'adda da kuma hana aikata ta'addanci a faɗin duniya. Mutane za su iya bibiyar shirin Reward for Justice ta dandalin Twitter akan twitter.com/rewardforjustice. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo mun nan yana cewa karfe 5 saura minti 2. Yanzu ga labaran duniya a takaice. Mahmud Lalo, bismillah.
To, Nazir, a yau Alhamis, 'yan majalisar dattawan Amurka suka kaɗa ƙuri'a kan ƙaƙafa ƙarin takunkumi a kan ƙasar Rasha, lamarin da yanzu zai zama mai wuya ga shugaba Donald Trump ya sassauta hukumomin Moscow takunkumin da aka saka musu. 'Yan majalisa 98 ne suka amince da ƙarin takunkumin, yayin da wasu biyu suka ƙi amincewa. Wannan ƙarin takunkumi, wanda aksarin 'yan majalisar suka amince da shi, ya kaikaici fannin leƙen asirin ƙasar ta Rasha ne da ɓangaren samar da wutar lantarki da kuɗaɗe da kuma safarar makamai da ƙasar ta Rasha ke yi zuwa filin daga a Siriya. Wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar Turai ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa, kuma mafi yawansu mata, a wajen kai hare-hare. A bara, 'yan sandan Turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi 'yan ta'adda ne. Adadin da ya ninka, wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu, inda kuma aka samu ƙarin mutum 395. A cewar rahoton daga cikin wannan adadi da aka kama, kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba.
To, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Grisham da ta haɗa ni da ku da kuma ba da umarni da injiniyanmu Sidrak, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.